This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalon, da Niya, kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da yau Juma'a 11 ga watan Satumba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC. Tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Sahabu, a ba mu kanun labarai.
Kasashe hudu cikin kungiyar tarayyar Turai sun bijirewa shirin kungiyar na rarraba bakin haure su 160 cikin kasashe dake wannan kungiya. Yau Juma'a kuma Amurka take gudanar da shirye-shirye na musamman domin tunawa da cikar shekaru 14 da kawo mata mummunan harin ta'addanci ranar 11 ga watan 9/2001. A Burundi kuma jami'an kasar suka ce babban hafsoshin kasar ya tsallake rijiya da baya ba wani yunkurin kisan gilla da aka auna a kansa yau Juma'an nan.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau shekara 14 kenan da aka kai hari a cibiyar kasuwanci da ke New York.
Wato, a kasar nan sai da ya kasance in mutum zai yi tafiya misali a jirgin sama sai an maka cajin, wato sai an maka cajin irin na ɗanban da za a caje ka abu ga abu.
To, haka kuma an samu tashin bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke Yola.
A yanzu kamar yadda kuke gani muke ɗiban kayayyakin mun kwashe kawunan mutane guda uku.
Sai kuma an bayyana Najeriya a kasar da tafi amfani da hanyar sadarwa nan ta Facebook.
Yan Najeriya miliyan 7,100 da ke amfani da shafin na Facebook a duk rana ta Allah.
Kana, muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasashe hudu cikin kungiyar harakan Turai sun bijirewa shirin kungiyar na rarraba bakin haure su 160 cikin kasashe da ke cikinta. Yau Juma'a aka gana tsakanin ministocin kasashen Hungary da Jamhuriyar Czech da Poland da Slovakia a birnin Prague, tare da takwarorinsu na kasashen Jamus da Luxembourg da zimmar waɗannan kasashe biyu daga yammaci su shawo kan takwarorinsu marasa ƙarfi daga gabashin nahiyar Turan, su ma su amince da wannan yarjejeniya. Amma ministan harkokin wajen Czech Lumiburu Zoralek ya ce akwai buƙatar su ƙananan kasashen su taƙaita yawan baƙin haure da za su iya karɓa. Dubban 'yan gudun hijira ne suke taka da ƙafa zuwa birnin Vienna daga ƙasar Hungary, domin har yanzu ba a maido da aikin jiragen ƙasa zuwa babban birnin ƙasar ta Austria daga Hungary ba. Jami'an ƙasar suka ce ba, wato ba su da ƙarfin ɗaukar dubun dubatan bil'adama da suke son shiga jiragen ƙasa domin tafiyar mai tsawon kilomita 60. An hana motoci bin ta kan babbar hanya da za ta je Vienna domin tilin jama'a da ke bi ta kan hanyar, kuma domin su je can domin neman mafaka a Austria ko kuma Jamus. A halin da ake ci kuma rundunar 'yan sanda a Hungary ta fara bincike bayan da aka nuna wani faifin bidiyo wanda ya nuna 'yan sandan ƙasar sun rufe fuskokinsu da ƙyallayen hana kamuwa da cututtuka yadda suke wurga burodi cikin gungun bakin haure.
Yau Juma'a, Amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cika shekaru 14 da kawo mata mummunan harin ta'addanci. Shugaban Amurka Barack Obama tare da uwar gidansa da ma'aikatan fadar White House sun tsaya tsit na wani ɗan lokaci da ƙarfe 9:14 na safiyar yau, a daidai lokacin da jirgin farko ya kara da birnin headquarter hada-hadan kasuwanci ta Amurka da ke New York. An jima da rana agogon Washington Mr. Obama zai gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira Fort Mende da ke nan bayan garin Washington, domin ya yi magana da Amurkawa da suke ciki domin ci gaba da kare ƙasar a birnin New York yalan waɗanda suka halaka a harin 14 ga wata da ya wuce. Sun halara a can, inda za a kaɗa gwarji da kuma karanta sunayen waɗanda suka halaka a harin. An yi tsit na wani ɗan lokaci da ƙarfe 9:14 da kuma ƙarfe 9:03 lokacin da jirgi na biyu afkawa ɗaya benin. A ma'aikatar tsaro ta Amurka da ake kira Pentagon an gudanar da wani shiri a keɓe domin iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a harin da aka kai akan ma'aikatar. Daga bisani, sakataren tsaro na Amurka Ashton Carter zai jagoranci shirye-shirye na musamman da rana. tunda farko yau an makala wata babban tutar Amurka a bangaren ma'aikatar inda jirgin saman da aka kawo harin da shi ya fada.
A majalisar dattijan Amurka, wakilai yan Democrats sun hana majalisar kada ƙuri'a nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar suka kulla da Iran, mataki da ya bai shugaban Amurka nasara ta fuskar harkokin diplomasiya da kasashen waje. Wakilai 42 'yan jam'iyyar Democrat suka jefa ƙuri'a na hana jefa ƙuri'a na nuna rashin amincewa da wannan yarjejeniya. Masu adawa da daidaiton sun gaza da ƙuri'u biyu da zai sa su kada ƙuri'a nuna rashin amincewa. Majalisar dattijai ta yi magana da babban sauti inda ta ayyana cewa wannan yarjejeniya wacce za ta shiga tarihi, wacce za ta hana Iran wato kera makaman nukiliya, wannan yarjejeniya ta samu amincewa. In ji Senator Harry Reid, shugaban marasa rinjaye a majalisar, Jim Kadan bayan da kada ƙuri'ar taka ‘yan Republican birki. Da yake magana Jim Kadan shi ma bayan wannan mataki a majalisar dattijan shugaban na Amurka Barack Obama, ya ce wannan nasara ce ga tsarin diplomasiya, ga tsaron Amurka da kuma zaman lafiya a duniya baki daya. Amma shugaban masu rinjaye Mitch McConnell, waɗanda aka kashewa gwiwa, ya ce yanzu sanatoci ‘yan jam’iyyar Democrat suka kada ƙuri'a na hana Amurkawa na kada ƙuri'a sahihi kan ƙuduri mai tasirin gaske game da manufofin harkokin wajen Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Burundi, jami'an ta suka ce babban hafsoshin kasar ya tsallake rijiya da baya bayan wani yunkurin kisan gilla da aka auna babban jami'in a Bujumbura babban birnin kasar. Wani shaida wanda aka yi abin a gaban idanunsa da kuma majiyoyin 'yan sanda suka ce wasu mutane cikin kayan soja ne suka buɗe wuta a kan jerin gwanon motocin General Prime Inyogabo yayin da yake tafiya cikin birnin yau Juma'a. Rahotanni suka ce babu abin da ya samu General Prime ɗin. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya ce an kashe mutane 7 a gabza wanda aka yi a ciki har da 4 daga cikin dogarawan babban hafsan da mahara 2 da kuma 'yan sanda mace 1. Jami'an tsaro sun killace yankin da aka kai harin. A hakikanci cewa General Inyangubugado shi ne ya wargaza yunkurin juyin mulkin da aka yi soyuwa shugaba Pierre Nkurunziza, wanda ya janyo mummunar tazoma a kan titunan ƙasar bayan da ya bayyana ƙudurinsa na yin tazarce.
Jiya Alhamis a ƙasar Venezuela aka yankewa shugaban 'yan hamayya Leopoldo Lopez ɗaurin kusan shekaru 14 a farsida. An tume shi ne da tunzura jama'a, lalata kadarori da kuma ƙulla maƙarƙashiya sakamakon zanga-zangar da 'yan hamayya suka gudanar da ya kai ga halaka mutane masu yawan gaske lokacin da jami'an tsaro suka kara da masu zanga-zanga. Lopez, wanda masanin tattalin arziki ne kuma ya yi karatu a nan Amurka, an daure shi ne shekaru 13 da watanni 9 saboda an same shi da laifin zuga mutane su tada tarzoma kan gwamnatin shugaba Nicolas Maduro a wani yunkurin tilastawa shugaban ya yi murabus. A cikin wata sanarwa da ta fitar bayan hukuncin, ƙungiyar Amnesty International ta ce wannan hukunci ya nuna a fili cewa ɓangaren shari'a a ƙasar Venezuela ba shi da 'yanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ake cika shekaru 14 da aka yi hari a babban cibiyar kasuwanci da ke nan birnin New York na Amurka. Na tambayi Professor Yusuf a Alasan ko me yake ganin ya sa aka shawo kan wannan matsalar tun daga wannan lokaci kawo yanzu?
Wato a na farko dai, a nan kasar, zan ce tun daga lokacin da aka yi 9/11 a shekara 14 da suka wuce, a gaskiya kasar Amurka, shugabannin Amurka gaba daya, wato sun yi takatsantsan game da harkar tsaro. Idan baka manta ba Hajjala ɗin, wato a kasan nan sai da ya kasance in mutum zai yi tafiya misali a jirgin sama, sai an maka cajin wato irin na ɗanbal da za a caji ka abu ga gowal da ake faɗa, wato sai ka cire takalmi bel menene duk saboda abubuwan da suka faru, kuma saboda gudun kada sake faruwa. Kuma ba kawai a filayen jirgin sama ba, hatta a wurare wanda suke mahimmai na ƙasan nan na tafiye-tafiye da na jirgin ruwa da na jirgin ƙasa da sauran waɗannan abubuwa. Haka kuma a manyan wato ofisoshi na gwamnati an ɗauki wasu matakai na musamman saboda duk abinda ake gudu dai kada abinda ake baya ya kuma faruwa. In ka tuna har ila yau ku ɗan jaridu gidan radio da talabijin wato kun yi aiki sosai saboda sanarwa mutane yadda za su kare kansu ko kuma in sun ga wani abu ma da suke shakku ko suke kokwanto sanarwa hukuma. So wannan takatsantsan da aka yi ya really zance ya taimaka wa kasan nan da kuma Europe da sauran duniya gaba daya.
To amma to professor ganin cewa waɗanda suka aikata wannan danyen aikin galibin su shigowa suka yi. To idan an dauki mataki anan to me kake ganin kuma ya faru a dangane da shigowan ire-iren mutanen da suka aikata wannan ayyukan daga kasashe daban-daban da yake kuma daga kasashe daban-daban suka zo.
In baka manta ba cewa sannan ta hada kai da kasashen duniya gaba daya. Waɗannan mutane waɗanda ake zargin su ko ake zaton cewa sun aikata wannan aikin masha Allah. A takaice an je kasashe daban-daban an yadda ka san wato zaki yana abin nan din da yake da suna farewa haka in ya ganta yana so zai yana farautar ta haka aka ringa farautar su a kasashen duniya daban-daban aka kawo su aka kai su kurkuku da yake na musamman da aka ware a Guantanamo wanda har a yanzu akwai irin waɗannan mutanen an saki wasu da yawa wasu kuma an yanke musu hukunci wasu kuma suna nan har a yanzu ba a san yaya za a yi da su ba. To irin waɗannan abubuwan ne ya faru da wanda su waɗannan mutane yawanci dukkaninsu da kasashen Larabawa zan ce suke da aka kamo su aka yi musu wannan.
To Allah ya kyauta. Yanzu haka an samu fashewar bom a sansanin ƴan gudun hijira dake garin Malkohi dake yau lafadar gwamnatin jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kawai yanzu mutum uku ne ma aka tabbata sun halaka bai ba wani harin kuna bakin wake da aka kai a sansanin ƴan gudun hijira dake Malkohi a Yola fadar jihar Adamawa. Wannan mako na zuwa ne kasa da awe 24 da aka wasu ƴan gudun hijira daga Madagal da kuma wasu ƙauyuka dake makwabtaka da dajin Sambisa. Alhaji Sa'adu Bello dake zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kula da sansanin ƴan gudun hijira dake jihar Adamawa ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Da safin nan karfe 10 da rabi kusan 11 sauran minti 10 muka samu rahoto cewa wani abu ya fashe a nan IDP camp na Malkohi. Muka garzayo muka zo muka katarar da abin da ya faru kuma a ciki an riga an scanning an duba wai da abin ya rutsa da su mutane uku ne wanda Allah ya musu rasuwa yawanci su dukan su kanana mata ne ko sai kuma waɗanda suka ji ciwo kusan guda tara suna asibiti.
Kawai yanzu jami'an kungiyar Red Cross ne ma suka kwashi gawakin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda ma suka raunata zuwa asibiti kamar da jami'an kungiyar Red Cross Aliyu Mai Kano ya tabbatar.
Yanzu dai kaman an kwashi mutane tara wanda aka tafi da su sannan kuma yanzu kamar yadda kuke gani muke diban kayayyakin mun kwashi kawunan mutane guda uku sannan da sauran gwaratsin jikinsu wanda suka tarwatse gaba daya mun har hada su wuri guda. Saboda haka a halin yanzu abinda ke faruwa asibiti ne ba za mu iya sanin me ya faru ba amma dai muna kyau zaton cewa insha Allah gani yadda wanda aka kai su ba sun raunana ne yadda za a iya cewa sun fita hayacin su ba. To muna fatan insha Allah za su samu kulawa asibiti su samu sauki.
Gashinan bisa ga dukkan alamu su ƴan gudun hijira suna cikin wani yanayi na dimauta yanzu ya lamari.
To gaskiya har ga Allah a cikin dimauta suke wanda ku gani sun kwakwashi kayan su. To amma inda muka ji dadi alhamdulillahi yanzu jami'an tsaro suna kan aiki kuma ayi kokari suna kokari su tabbatar cewa sun ba su karfin cewa wannan abin da ya faru zai iya faruwa a ko ina. Kuma sun yi alƙawari yanzu za su dubi daki-daki su yi scanning wato su dubi waɗansu abubuwa wanda koda akwai sannan kayayyakin su kuma da suka fidda waje za su sake dudubawa.
Wannan hari na kunan bakin wake ma tuni ya jefa ƴan gudun hijiran da ke sansanin cikin wani hali na taraddadi kamar yadda wannan Ganau ke cewa.
Dukkanmu a yanzu haka akidime muke kaga gaman gaban ka wannan kaga jinin mutum ne gawa ne anan muka dauka je da yamma an kawo mana IDP sabi sai muka ce mu yi checking nasu kara saka su sai jami'an tsaro sun yi checking nasu da safe na zo zan shiga office cewa za mu cire abincin safe sai ana meeting na mutane ne masu na meeting sai na koma suka ce mun hanya din a rufe ne saboda ana yin meeting sai na fita. Na zagaya baya inda bomb din ya tashi kenan. Na zagaya baya mun zauna ana mana teaching na hospital. Ana mana teaching na hospital sai mun ji bomb ya fashe. Kowa ya yi ta kansa. Da bayan kowa ya yi ta kansa sai muka zo nan. Muka ce mun ma mutuwa ne kwara mu zo mu mutu cikin iyalanmu dan saboda iyalanmu suna nan. Muka gudu iyalanmu suna ciki abin bai. Eh wannan abin ya faru inda IDP dad ma tsofin ma suna guri. Amma so sabin su ma sun zo sun haɗu a guri. To abin ya zo ya faru.
To kowane matakai hukumomi ke dauka a yanzu ganin cewa wannan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da komo da yan gudun hijira daga kasar Kamaru. Alhaji Haruna Maforo da ke zama babban sakataren hukumar ke dauki na jihar Adamawa ta Sema ya ce yanzu haka sun dau mataki a sansanin yan gudun hijira.
Duk wani measure da za a yi taking kaga security za su yi advising duk abubuwan da za a yi. Mun ga concern ɗinmu.
To ne mataki aka ɗauka?
Da muka yadda matakin da muka kafin ma mu zo mun riga mun yi magana da asibitocin duka kamar yadda muka saba. Asibitocin nan doktocin mun gaya musu suna shirye jinya free ciyarwa free har Allah ya kawo.
Ne mataki aka ɗauka a sansanin yan gudun hijira ganin kan cewa wanda abin ya faru ana ganin kamar sabbin da aka kawo nan ne?
Eh to za a ƙara kaimi a komai a bisa abin da ake yi. Kaga mai neman ka ya riga ya karance ka yana kan karantan ka kuma abu ne ba wai mu ma muna zaune a nan abu nan ba in kaga dai abun da Allah ya kawo sauki bai shafi mutane da yawa ba kuma muna kan improving on duk wani hanyoyin da muke yi.
Kawo yanzu ba wani ko wata ko kuma kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari na kunnar bakin wakin da aka yi yayin da jama'a bangare guda kuma ke fatan Allah ka kwashin wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A can Lagos kuwa Babangida Jibrin ne ya aiko mana da rahoton da ke cewa an bayyana Najeriya da kasar tafi amfani da hanyar sakonnin Facebook.
Shafin sadarwar wannan na zamani da ake kira Facebook ya bayyana rahotonsa na shekara-shekara inda a ciki ke nuna cewa an samu karuwan 'yan Najeriya da ke amfani da shafin na Facebook. A sanarwar da shugaban kamfanin na Facebook mai kula da nahiyar Afirka Mr. Nunu Shingila ya fitar a kasar Afirka ta Kudu ya nuna cewa yanzu haka akwai 'yan Najeriya miliyan 7,100 da ke amfani da shafin na Facebook a duk rana ta Allah, a yanda ake da miliyan 15 da ke amfani da shafin na Facebook a duk wata. 'Yan kasar Kenya suke biyewa Najeriya, inda ake da mutane miliyan 2,200 da ke amfani da shafin na Facebook a duk rana, a yanda kuma suke da miliyan 4.5 da ke amfani da shafukan na Facebook a duk wata. Sanarwar da shafin na Facebook da ya fitar ya nuna cewa akasarin masu amfani da shafukan na Facebook suna amfani ne ta kafofin sadarwa ko kuma ta hanyar wayar hannu wato salula, abinda kuma ke ci gaba da nuna karuwan rungumin shafin na Facebook a nahiyar Afirka baki daya. Domin tantance wannan rahoto na zagaya wasu sassa na birnin Lagos, inda kuma na yake ci face da wasu masu amfani da shafukan na Facebook, ga kuma abinda suke cewa.
I have not taken the statistics, but I know that a good number of Nigerian youths use Facebook every day. I use it to connect to my friends, chat with them, know what's going on with them. I put up updates of myself on Facebook. Like I'm into beauty products, I put it on my posts, put some pictures of the products, so it helps people who need this product to connect to me easily.
Ita dai wannan malama ta ce tana amfani da shafin na Facebook ne domin tuntubar abokai da kuma gudanar da harkokin kasuwancin ta na yau da kullum. Sai dai ta yi gargadin cewa akwai masu amfani da shafin na Facebook domin yaudaran wasu mutane, abinda kuma take takatsantsan a duk lokacin da ta bude shafin ta na Facebook.
Ito abinda nake a Facebook kawai dai in samu na ana harka dai na chatting da abokai na. Eh gaskiya cikin wannan lokacin dai tunda zamani ce lokacin ne da kowa yake ganin an kawo cin gaba ne Facebook, amma kuma disadvantage din sa yayi yawa. Facebook ya sa jama'a yanzu a Najeriya za ka ga kuma ya sa yara cikin wasu mugayen hali wanda a yanzu haka dan suna yin wasu abubuwa wanda bai dace ba, kuma sai a ga wacewa ai wayewa ne. To amma ba waye ba ne.
Ina amfani da shafukan Facebook da Twitter da kuma WhatsApp.
Duk rana kake amfani da su kuwa?
Gaskiya kwana biyu tun da aka yi zaben shugaban kasa dai na zaben Muhammadu Buhari kawai sai na daina amfani da shafukan gaba daya, saboda alhamdulillah dama saboda ina tunanin Najeriya ta za ta kasance ne. Amma yanzu gaskiya yana da shugabanni wanda na yarda da su za su man adalci, sai sa kawai yanzu ba na amfani da kowanne.
Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC ne. Agogo ya ce karfe wato 11 da minti 20. Ga shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jijiralu wal ikram.
Me jihadi yake nufi ne a wannan zamanin? Batun da zamu taba a wannan shiri na musulunci tushen rayuwa a wannan juma'a
kenan.
Jama'a masu sauraron assalamu alaikum, barkanku da juma'ar wannan mako. Gani yadda kafofin yaɗa labarai suke amfani da kalmar jihadi kusan kullun da koyaushe. Musamman ma idan aka yi la'akari da irin tashe-tashen hankula da ake fama da su a duk faɗin duniya. Me jihadi take nufi a musulunce, musamman ma a wannan zamani? Ga Nasiru Adamu Ilkaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja ya samu malamai sun yi mana ƙarin bayani.
Baya ga jihadi don ɗaukar kalmar Allah ta hanyar hawa dawaki da ɗaukar takuba kamar yadda ya faru a yakin Badar da Uhudu, tafiya wa'azi wato da'awa, karatu da karantarwa ma nau'i ne na jihadi. Malamai sun yi bayani kan wannan darasi da kan ɗaura al'umma kan tafarki na gari da samun bautawa Allah bisa ƙa'idojin da ke kunshi a littattafai masu girma. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid hafizin Al-Qur'anul Karim ne kuma mai tafsiri.
Tabbas wa'azi jihadi ne, ba ma wa'azi wanda yake ake fitowa da baki a yi ko kuma a yi da hannu ko kuma a ki a zuci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisinsa cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wanda ya ga mummunan abu ya canja shi da hannunsa. Idan mutum yana da ikon da zai iya hana mummunan aiki a ƙasa, mummunan aikin nan abin da yake cutar al'umma ne ko abin da shi kansa yake cutarsa? Idan mutum ya ga yana da ikon hanawa, to ya hana. Wannan bangaren masu mulki kenan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, idan ba shi da ikon ya canja da hannunsa, to ya canja da harshensa. Kenan maganan canja aiki mummuna da harshe ya koma kyakkyawa, wannan fage ne na masu wa'azi waɗanda za su kira mutane zuwa ga munin fasikanci, munin zina, munin shan giya, munin caca, munin cin hanci, munin cin rashawa, munin cin riba da sauransu. Kuma su nuna wa mutane ken hali, kyautatawa mahaifa, kyautatawa makwabta, makwabtan nan ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne. Saboda haka wannan wa'azi da ake yi jihadi ne, shi ne ma babban jihadinmu a yau. Domin wanda duk ka same shi ka nuna masa munin mummunan aikin da yake yi, ka nuna masa wanda ya kamata ya yi mai kyau, to babu shakka ka yi jihadi a kansa don zai tashi daga mummuna ya koma kyakkyawa.
Menene ma'anar gundarin kalmar al-jihadu fi sabilillah? Dr. Khalid Aliyu shine shugaban Jama'atu Nasrul Islam na Najeriya.
Jihadi ya danganci a irin yadda aka amfani da shi. Kalma ce in ta zo wurin ɗaukaka addinin Allah, tana nufin a yi kira zuwa ga addinin Allah, a bauta masa shi kaɗai, babu abokin tarayya. In ya zo ta hanyar ƙoƙarin cimma wani buri na alkhairi, kamar ilimi, kamar kula da iyali, kamar tallafawa gajiyayyu da sauransu, duk jihadi. In ma kuma ka zo shi jihadin da ake magana na fuskantar to abin da ya shafi kamar to yaƙi, ai shi in ka duba ma addinance kamar kare kai ne. An kai musulmi bango, an kuntata masa, an gallaza masa, kuma ana ƙoƙarin talafar da ransa, kuma sai ya zauna kaɗai ba zai kare kansa ba. To wannan shi ne abin da ake magana to a kai. Babu inda aka ce kawai shi kenan mutum ya je ya ga wanda yake ba musulmi ba, ya farma masa ko ya zalunce shi ko ya zubda jininsa. Ba inda aka ce a yi to haka. Kamar da yanzu a yadda muke wannan farko, kafin ma jihadi akwai sharuɗa, sai an yi kira. An amsa shi kenan, maganar jihadi ma babu. In ba amsa ba, yarjejeniya akan jizya. In an samu wannan shikenan. To in ba a samu ba, to an san akwai wani abu kudinda na ƙasa kenan, daga su waɗancan to daga nan dole a zamanto cikin shiri, kuma ba a yi sai da shugaba.
A wajen taron zaman lafiya tsakanin addini a Abuja kwanan nan, Sheikh Hussaini Zakariya ma ya yi ƙarin bayani kan jihadin.
Dr. Jahidu, ai wato an ce ku yi jihadi kenan, jama'a ne za su yi. Aba Allah ya ce aqimu as-salata wa atu az-zakata
to da aka caki masa akwai yara a ciki, ba ce yaran sallah ba, ba ce wanda bai da kuɗi bai ba da zakka. So daga umurnin sai wanda ya shiga cikin umurcin ne da zama umurnin ya shafe shi. Wanda aka ce mishi ba da zakka bai da kuɗi, sai ce yaran addini. Don haka aka ce ai jihadi ba ana nufin kawai kowa ya dauki makami bai shiga cikin gari yana wai Allahu akbar na kashe mutane. A'a.
Ga shawari uku daga Masara, ko dai mutun ya zama malami mai koyar da karatu, ko mutun ya zama dalibi mai koyon karatu, ko mutun ya zama mai sauraron malami da almajiri na karatu. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha yastad'ifu ta'ifa wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan yudabbihu minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
ما دل أجيد ناصر آدم الحكاية
الله يا رحمن
To jama baki ɗaya abin da shirin musulunci tushen rayuwa ya kunsa a wannan makon kenan sai kuma wani makon insha Allah zamu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu abin da duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Nasir Adamu Hikaya da sauran ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka ni Bello Galanci daga nan Washington nake cewa assalamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya
to madalla ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aika mana ba amma kafin mu karkare ga labarai wannan karan a takaice
kasashe hudu cikin kungiyar hada kan turai sun bijire da shirin kungiyar na rarraba bakin aure su 160 cikin kasashe da ke kungiyar yau juma'a gana tsakanin ministocin kasashen Hungary da jamhuriyar Czech da Poland da Slovakia a birnin Prague tare da takwarorin su na kasashen Germany da Luxembourg da zummar waɗannan kasashe biyu daga yammaci su shawo kan takwarorin su marasa karfi daga gabashi na nahiyar su ma su amince da wannan yarjejeniya Yau Juma'a Amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru 14 da kawo mata mummunan harin ta'addanci. Shugaban Amurka Barack Obama tare da uwar gidansa da ma'aikata a fadar White House sun tsaya tsinna wani dan lokaci da karfe 9:14 na safiyar yau a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da Benner headquarters hada-hadar kasuwanci ta Amurka da ke birnin New York. An jima da rana gugun Washington Mr. Obama zai gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira Fort Meade da ke nan bayan garin birnin Washington. A majalisar dattijan Amurka kuma wakilai ƴan Democrats sun hana majalisar kada ƙuri'a na nuna rashin amincewa kan yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya sa kulla da irin mataki da ya bai wa shugaban na Amurka nasara ta fuskar harkokin diplomasiya a ƙasashen waje. Wakilai 42 ƴan Democrats suka jefa ƙuri'a na hana jefa ƙuri'an nuna rashin amincewa da wannan yarjejeniya. Masu adawa da daidaiton sun gaza da ƙuri'u biyu da zai sa su samu zarafin kada ƙuri'an nuna rashin amincewa. A Burundi, jami'an ƙasar suka ce babban hafsan hafsoshin Burundi ya tsallake rijiya da baya bayan wani yunkurin kisan gilla da aka auna a kansa a babban birnin ƙasar Bujumbura a Juma'an nan. Wani shaida da wadda aka yi abin kan idansa da kuma majiyoyin ƴan sanda suka ce wasu mutane cikin kayan sarki ne suka bude wuta kan jerin gwanon motocin General Prime Niyongabo yayin da yake tafiya cikin birnin yau Juma'a. Rahotanni suka ce babu abin da ya samu General Prime. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa ya ce an kashe mutane bakwai a gwabzawar da aka yi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa domin Ubadu na wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashin Hausa ga Jamila da Halima za su gabatar da shirin yau da gobe.